إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
wa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan radio da TV na Bonfire a yau muna juma'a 14 ga wata na 7 hijira zaman zurhama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1445 yayi daidai da 26 ga wata na 1 miladiya ta Isa alaihi musallam shekara ta 2024 ɗan uwa muna tare da Sheikh Malami Sheikh Abdul Malik daga nan Yame jamhuriyar Niger idan ban manta ba masu bibiya da mu kan wannan shafi insha Allah ta'ala an dauko maudu'i mai kwadi shine kan al-istimar yau zamu tashi karatu na hudu cikin wannan karatu al-istimar ahdafuhu wa wasailuhu akramakallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke na cikin ƙasa da wajen ƙasa da masu kallonmu ta TV da kuma wanda suke sauraronmu ta rediyo kenan duka muna gaida ɗan uwa muna musu fata na alkhairi to sannan kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da ni'imarsa ya bamu iko muka sake haɗuwa da ɗan uwa a mawdu'in mu na al-isti'mar wanda kalima ce an dauko karatu kanta kuma mawdu'in yana da fadi da mun yi bayanin wannan zamu dan taba abin da zamu taba tun da shekara ta fara ban kwana mawdu'i na al-isti'mar wanda mun ce asalin sa ba isti'mar bane shine wato al-ihtilal mamaya ne mulkin mallaka ne kuma wanda ya zo da dukkan bannan da ake iya ma dan adam sun an yi ta an kashe na kashewa an bautar da na bautarwa an sace dukiya an yi ma mutane wulakanci an sa su aikin karfi an yi duk wani abu kuma an ce wai wannan rayawa ce don haka shesa malamai suka ce an dai sanya masa suna ne al-isti'mar kuma su suka yi kokari wannan kalima ta yadu da sunan isti'mar amma hakikatan ba isti'mari bane na fata an fahimce ko kuma masu tarjuma ne suka yi wasa suka yi amfani da kalimar da maki yake amfani da ita ba tare da sun hankalta ma ba menene bambanci tsakanin abin da ya aikata da abin da ya fada na fata ana fahimta ta to ban sani ba yau ko mun hadi
kalanda
an hadi kalanda to shikenan dama mu tabbatar da wannan sai a fara karatu ko ba haka ba
fadi insha Allah
to فنقول وبالله نستعين يوضع متتوناري أكان أبا بيبو دابيو
نعم
أنغانيكو وأنا نسكي دا ألاك هذا الشي كلمة الاستعمار وكما متي الاستعباد أسلين شما الاستعباد لي معناه بوتد دا متاني شيني سونا سنة حقيقة لي
با مغانا رايا
با استعمار بني با رايا روا بني شيني شي استعباد لي كما بوتد دا متاني لي shi yasa zamu zo cikin karatu cikin tarihi na shi isti'mar kin akwai bayani da ya kamata mu yi kan wannan sannan kuma zamu zo can wajen tun daga kamar sati biyu suka yi mana saura tun da yau nawa ne ga wata
yau 14
kenan kaga an kai kusan sati biyu ai wata ina ganin ya kai karshe to ba mu sani ba dai ko a samu karatu uku almuhimmu dai biyu dai su in akwai rayuwa shine tsarin abin nan ya kamata ai bayani kan tarihi na shi wannan istibadikin sannan kuma sai ai bayani kan hadarin shi wannan mulkin mallaka din eh manyan hadurran da yake tattare da su in Allah ya sa akwai wata dama wani sati a karkare in kuma babu sai ai hakuri shekara mai zuwa sai a zo a ga tasirin sa a fage daban-daban ina fata an fahimci to abu na farko ahdafuhu shi mun faɗi asbab menene ya tusa turawa suka matsu suka yi mulkin mallaka a duniya musamman ƙasar Faransa da irin mulkin mallakar da ta yi a cikin ƙasashen mu da ƙasashen Larabawa wannan asbabu mun faɗi akwai matsaloli na jagoranci a can akwai talauci akwai rashin arziki akwai masu kuɗin ƙasar da kuma masu mulkin ƙasar da kuma masu addinin masu jagorancin addinin su sun bautar da su kenan har suka gaji da wannan ga kuma matsala ta tattalin arziki ko ba haka ba da kuma buƙatar ƴanci a bar masu ilimi su yi bincike su kai al'umma gaba ko ba haka ba waɗannan su ne asbabukin da suka tusa to me ahdaf in an ce ahdaf jam'i ne na al-hadafu al-hadafu da ha babba da dalun ko dal da fa'un takinan al-hadafu shine buri buri ina fata an fahimci ni ma'ana me kake son ka cimma dan adam da Allah ya yi shi burin shi shine matsayin hetar bari mu ce hetar ga wanda yake cikin hetar ko mu ce essence na tafiyar rayuwar dan adam daidai burinka daidai girman ayyukan da zaka yi dalilin da yasa kasashen Afrika matasan Afrika da matasan kasashen Larabawa galibi suke baya burin su ne ya zamanto karami ma'ana in baka da buri a rayuwa to kai kaman mata ce kake idan kana da buri karami to sai kai saurin cin mishi idan kana da mummunan buri ka halaka sai kana da buri babba sannan rayuwarka ta ka girma misali zan bayar saboda wani inyaji wannan sai ya ji kawai bayan ne ake idan aka ce wannan yana son ya haddace alqur'ani to fa ba zai ji ba rayuwar shi ta koshi ma'ana ta kai ga abinda take so sai da yaji ya haddace alqur'ani idan mutum yana son ya haddace izin biyu da ya shiga makaranta haddace izin biyu sai ya je ya kai daidai inda yake so me ya bambanta su wannan buri to kaga wanda yake son ya haddace alqur'ani da wanda yake son ya haddace alqur'ani kuma ya san qira'a 10 kaga ba dai suke ba shi wanda dai ya haddace alqur'ani ne kai akwai saura kenan yana ni zai kara wanda yake son ya san qira'at kuma ya kara da ilimin hadisi ba dai yake don yake son ya san qira'at dai ba wanda yake son ya san qira'at ya san hadisi ya san shari'a ba dai yake don yake son ya san biyu ba to in burin kai yana da girma a rayuwa kuma musamman kana da damar da za kai ko ko in kai wannan ka tashi zuwa ga wannan to sai ka ga rayuwarka ta yi yawa kana yin ayyuka kuma ka samu cin nasara amma in baka da buri shikenan sai zaman to shi yasa kake ganin matasan Afrika da matasan a kasashen Laraba ba aiki saboda tunanin babu wani babban buri a gabanka burin ka kaci abinci nan na gayun mu ga suna a sha shisha aza shayi an kare wannan aje ayi bacci shikenan ga'ida tabbata daga ino sai sai ta marice sai kuma isto a iske a buge in kuma an kai rashin kuɗi da ajiyar tsoho da ajiyar tsohuwa da akuyar su da dan abin da sun ka aje don ai gaba da shi
kaga magana kuma su ce lokaci ake
jira eh lokaci ake jira kuma na mutuwa na san dai suka jira ba don ban san ko lokaci ne da lokaci da suke jira ba kenan buri dai a takaice shi yake bambanta mutane shi yasa fuqara'i yake cewa u'allilu an-nafsa bil amali arqubuha ma adyaq al-aish laula fushatu al-amali yake cewa u'allilu an-nafsa in an ce tughra'i sunan littafin da anka sanya ma tughra'i ne sunan shi Abdullah at-tughra'i amma malamai mun ka duba nan kamar amma malaman zauri suna kiranta lamiyatul ajam ina fata an fahimci ban san dalilin da yasa suka sanya mata lamiyatul ajam bane akwai lamiyatul arab to shi ko tughra'i ba na tunanin baba larabi bane tunda shi na daga cikin abin nan ta asbabul aswad ad-du'ali almuhimmu dai mina na tughra'i yace ko asalin shi ba larabi ne ko ba larabi bane ya dai magana da larabci gaskiya ya ce u'allilu an-nafsa
ina marayuwa ta lallashi shine uallilu daga ta'illa ne ta'illa shine abinda ake ba yaro dan abinci kamar mamashi idan yaro ya kasance wato mamashi tana aiki to ya dauka hankalinta kwarai to sai ya zamanto za ta dan samu wani abinci wanda za ta rinka bashi amma ba za ta bashi duka ba sai ta dan dan mishi ta dan san mai ta dan baskata mai ta dan uskuta mai an gane ko ta dan bunguta mai ta bashi to lokacin da ta bashi din idan ya je wasa ya kare zai dawo to kafin ya kuka kuma sai ta bashi saboda ta kare aikin ta to shi ake kira ta illa to sai ce uallilu nafsa bil amali arqubha ina marayuwa ta lallashi bil amali al amal jam'i ne na al amalu al amalu da al hamza yana nufin buri bai ce al amal ba ina fata ana fahimta ta domin al'amalu shine aiki da ainun al'amalu da alhamza shine buri to jam'in amalu na ainun al'amal jam'i na al'amalu da alhamza al'amalu ashirin shi al'amalu na shi ma hamza biyu ce to da yake hamza biyu sun hadu sai ayi wato maddakin su a maida su madda ka gane ko sai anka ce uallilu nafsa bil amali ina rallashin rayuwata da burace burace waɗanda nisa ma gaba yarhamukallah yace arqubha da su nike tsare rayuwata bana bari rayuwata ta zauna bata da budi don da za zauna bata da budi sai ta rangaci yace ma adyaqal aishi laula fushatul amali menene yake kaman kai mamakin kuncin rayuwa ma af'ala siyawu ta'ajjub ne da af'ala da af'il bihi kaman inda ayin mamaki a larabci in nace ma ajmalahu kai mamakin kyawun sa ko ajmil bihi kai mamakin kyawun sa shi yahu ta'ajjub ake kiranta an gane ko Allah ya ce absir bihim wa asmi' yawma ya'tunana kaga asmi' bihim kai mamakin jin su wa absir kenan wa absir bihim kai mamakin ganin su yawma ya'tunana ranar da zasu zo muna shi yasa ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fama asbarahum ala an-nar kai mamakin hankurin su game da sha'anin wuta ko game da wuta kenan af'ala bihi da af'ala da ma af'alahu suna nuna mamaki to shine ce ma adyaqal aish mi yayi kuncin rayuwa mi zai kai mamakin kuncin rayuwa koko mi nan ba ta da zamantuwa istifhamiya ma adyaqal aish ma'ana menene yake rayuwa kunci laula fushatul amali in ba dan da fadada wannan ba ta buri to da zaran kana da buri a rayuwa mai kyau babba shikenan sai kaga rayuwarka ta zamanto ko da yaushe kana da abin da zaka yi shi yasa wanda yake da babban buri a duniya babu ranar da bai da aiki bai da abin da zai yi
gaskiya
sai in ya samu uzuri ko rashin lafiya shi yasa mutanabbi yake cewa wa idha kanat an-nufus kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsam
na'am
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام إذن النفوس رأيوا تضمنتو كبارا ببا أنغانيكو إذن رأيوا تضمنتو ببا يعني أنت رأيوا تضمنتو ببا أي بقى يغاني رأي بباني مثالي أتيران واني بباني كو كرميني أما أكوي حنجة دذاء بي أغاني رأي بباني شيني يتي تعبت في مرادها الأجسام سيكاك جيكين تان أدم ya gaji ya sha wahala wajen abinda dan adam yake son ya zartar shi yasa zaka ga mutum karami ne amma yana da buri goma duk sai yi su a rayuwa
tabbas
zaka ga mutum gashi da babban jiki amma bai da buri a rayuwa sai rayuwar shi ta tahi ta tarare hakan ga babu abinda ya gabatar
na'am
ina fata ana fahimta to dan haka wannan shine abinda wato tughara'i mutanabbi ya fada da kuma wato tughara'i
na'am
to idan muka ce al-ahdaf wato idan muka ce al-ahdaf
na'am
burace burace kenan buri yana daga cikin abin da ke fadada ma dan adam wato rayuwarsa
gaskiya
an gane ko yana daga cikin abin da ke fadada ma dan adam wato rayuwarsa ya zamanto rayuwarsa ta amfane shi to kenan yanzu game da abin da ya shafi buri
na'am
me ake nufi da burace burace duk aiki na duniya idan za a yi shi yana da burin da ke bayansa, duk wanda zai yi aiki yana da burin da yake son ya cimma a rayuwarsa, ko ba haka ba? To wai su waɗanda suka yi mulkin mallaka a duniya, menene burinsu? An gane ko? Buri nawa suke da shi, ko kuma me dalilin da yasa suka yi mulkin mallaka? Sai aka ce suna da yawa abin da suke son su cimma a rayuwarsu, amma burinsu manya guda uku ne. Ina fata ana fahimtata. Kenan manya-manyan buracinsu, wato manya-manyan burin da suke son su cimma a rayuwarsu guda uku ne. Al-ahdaf jam'i ne na al-hadaf, shine burace-burace da suke son su cimma, sai aka karkasa su gida uku. Aka kasa su gida uku. Buri na farko shine burin bata addini. Buri na biyu shine burin bata jagoranci. Buri na uku shine buri na mallakar dukiya. Dama manya-manyan mutanen da suka yi mulkin mallaka mun ce mutum ne guda uku su ne ke bayan wannan. Na farko masu jagoranci a ƙasashen Turawa, na biyu masu jagorancin addini a ƙasashen Turawa, na uku masu buƙatar dukiya, masu kamfuna da suke son su haɓaka arzikinsu. Waɗannan mutane guda uku su ne ke bayan mulkin mallaka. To kenan dole kuma burinsu shi ne za a sa gaba. Abinda suke son su kai gare shi shi ne za a sa gaba a cikin tafiya. Don haka mai jagoranci a ƙasashen Turai yanzu abinda yake so ya ga yadda zai yi ya bata jagoranci a ƙasashenmu, ya maida mu jagoranci ƙarƙashin nashi. Wannan shi ne burinsa. Sai kuma mai addini a ƙasar Turai yana son ya ga ya bata jagorancin addini na cikin ƙasashenmu, ya bata addininmu, saboda addinin shi ya zamanto shi ne madadi na addinanmu a ƙasashen da aka yi mulkin mallaka, ko musulunci ne ko ba musulunci ba ne. Sannan kuma sai abu na uku shi ne masu kamfuna da suke son dukiyarsu ta zamanto za ta haɓaka, kenan za su yadda za a yi a tsace arzikinmu a kawo a ƙasashensu. Waɗannan su ne mutane guda uku, kuma waɗannan su ne manya-manyan buri guda uku. Mulkin mallaka har duniya ta tashi, waɗannan su ne ababai guda uku da aka sama gaba. Duk abin da annan ƙarƙashin waɗannan yake, ba wai ba su kaɗai ba ne, a'a, waɗannan su ne buri guda uku da suke son su cimma. Su ƙwace jagoranci, su ɓata shi, su ƙwace addini, so mai da nasu shine madadin namu. Duk inda suka je su tsace dukiya ya zamanto dukiyar tasu ce su ne za su gudanar da ita. Kiran kai yanzu kamar an fitar da kai daga zama ɗan adam, tunda jagoran kai yanzu ba shine jagoran ka ba, umurni za a bashi. Kiran ka gaba ka da jagoranci,
tabbas
jagoran ka na addini, kuma an zo an kawo wani addini na madadi, an canza maka addini, kenan baka da addini.
Tabbas.
Sannan arzikin da Allah ya baka an kwace shi an riƙe, ya zamanto wani na zai amfanuwa da shi a can wata duniya da shi da al'ummarsa. To ya ake nuhin karayu? Kenan karayu baka da jagora, karayu baka da addini, karayu baka da arziki. To a duniya ban san ɗan adam wanda zai iya rayuwa bisa ƙarƙashin wannan ba, ban san shi ba. To wannan shine manya-manyan buri, kakka ƙara kakka rage, duk misalin da za a ɗauka ko a da ko a yanzu kakka dami kanka, waɗanda su ne abubuwan da ake son a cimma. Bakinta ke ga Amerika ta kai hari a ƙasar Iraki, ko ba haka nan bari? Sun ɓata addinin ƙasar Iraki, kuma su ɓata ba? Sun ɓata. To ina dukiyar kuma ƴan Iraki? Shikenan Amerika da Faransa da Turai da NATO sun kai hari Libya, kuma su kai hari Libya ba? Sun ɓata addini ko su ɓata ba? Sun tsatsa dukiyar ƙasar Libya, kuma su tsatsa ba? Dan ma ka ƙara ka ɓata ba kanka lokaci. Ina fata ana fahimta ta. Shi ne abin da su kai gare shi. Duk inda an ka ce an kai hari, gab ka je ka tayi ka dawo ka ɓata ba kanka lokaci. Biyu ɗin ne. waɗanda abubuwa guda uku su ne ake so a kai gare su, a ɓata addini, a ɓata jagoranci, a tsace dukiya. An kashe Saddam Hussein wanda za a kawo madadin nasu ne. Na fata an fice ni. An kashe Gaddafi wanda za a kawo nasu ne. Kenan jagorancin ya fita daga ku sun ba wanda zai zartar musu da abin da suke bukata a kasashen su. Kenan daga nan har duniya ta tashi. Har kiyama ta tsayu. Kakka rage kakka kara waɗannan su ne manya-manyan ababe guda uku da istimar yake su. Hadafuhu as-saytara shine a samu a mallake ku. Saytara kuma kala biyu ce. As-saytara tanqasimu ila qismaini. Gida biyu take. Akwai as-saytara al-hissiyya, akwai as-saytara al-ma'nawiyya. Na fata an fice ni. In an ce saytara shine mallaka, akwai hissiyya wanda ake gani ta abinda ake gani. Wanda shine aka yi muna a lokacin mulkin mallaka wancan na farko, aka zo da makabai, aka zo da sojoji, aka yi ni, aka yaki mutane, kenan nan an mallaki jikinka. To amma sun san dan Adam mallakar jikinsa ba shine mallakar hankalinsa ba da imaninsa. To sai suka kirkiro yadda za su yi su mallaki hankulan mutane da addinansu, wanda shine suka zo da tsarin su na karantarwa wanda za mu zo mu yi bayani a cikin wato alwasai. Kenan alaran mai Isa. Manya-manyan burin ƴan mamaya masu bautar da al'umma guda nawa ne? Guda uku. Na farko a kwacin jagoranci. Na biyu a canza addini. Na uku a kwashe dukiya. In ma ba a canza muku addini ba, to za a ɓata addini da bai da tasiri a cikin rayuwarku. Ga mutum yana da addini, yana cewa ga addini yake, amma addinin bai da tasiri a gare sa.
Sunan
addini yake yi, ko a ce mai akwai musulman non practicant, ka zamana ka yi imani da Allah amma kai sallah ka shagiya kai komi aljanna zaka. Ko kuma a nuna maka in kana cikin office kana aiki, to nan ba aikin Allah ne kake ba, duk wannan da kai duka wannan ba wani matsala. Ka zalunci duk wanda kake so ka yi yadda ka ga dama da dukiyar al'umma, kuma duk ya halatta gare ka. Yawa sai in ka zo masallaci Allahu akbar sami Allahu liman hamdu, wannan ita ce a alaka, wato kamar yadda suke su yadda suka maida addinin su a coci, haka ne suke son su maida addinin musulunci a masallaci bai da tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe. To kafin lokaci yayi muna halinsa, za mu zo zuwa ga wasa'il. In an ka ce wasa'il, wai mulkin mallaka da me yayi amfani don saboda ya ci nasara, sannan kuma mulkin mallaka bayan wasa'il nashi, waɗanne wasa'il ne an kai amfani da su waɗanda ake gani tunda su ne ido ya fi gani, kuma waɗanne wasa'il aka yi amfani da su waɗanda ba a gani. Guda biyu ke. Sannan a da waɗanne wasa'il aka yi amfani da su, sannan a yanzu waɗanne wasa'il an kai amfani da su. Kenan alwasa'ilul qadima da alwasa'il alhaditha. Sannan wasa'il waɗanne aka yi amfani da su ad-dakhiliyya da kuma al-kharijiyya. Kenan yanzu duk karatu na wasa'il zai zamanto tsakankanin waɗannan guda biyu. Kenan alwasa'il alhissiyya da alwasa'il alma'nawiyya da alwasa'il ad-dakhiliyya da alwasa'il alkharijiyya da alwasa'il alqadima da alwasa'il alhaditha. Wanda duka in mutum yana karatun abu a tarihance ko yana son ya san shi, to waɗannan nuqatikin guda shidda ana son ya yi amfani da su ƙwarai da gaske. Domin idan bai yi amfani da su ba, za a iya samun matsala. Ma'ana bincike na ilimi yana buƙatar tsari, ba haka ne za ka yi yadda kake buƙata ba. Ana son ya zamanto abin ya tafi akan tsari. To tsarin nan kuma yana buƙatar daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Abu ya kasu kashi kaza, to daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. To in babu wannan a tsarin ilimi, kaga akwai matsala. To yanzu sai mu zo mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya. Idan muka ce za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya, mun ka ce alwasa'il, waɗanne hanyoyi ne aka bi? Alhissiyya da almanawiyya. Hanyoyin da an ka bi alhissiyya shi ne Baturi ya yi amfani da bindiga, ya yi amfani da makamai na yaƙi, waɗanda ai su makaman muna ganin su.
Tabbas
an zo an yi yaƙi, an yi karkashe mutane. Mun ji wannan? Hissiyyan ne. Ya yi amfani da sojoji. Sojoji ai ana ganin su.
Tabbas
ya yi amfani da sauran 'yan Afrika waɗanda ya ɗauka a matsayin sojojinsa waɗanda za su taimaka masa. yaje yaki
ta sun yi amfani da ramu
mutane a yi amfani da mutane mana yanzu aka ga bature guda soja 500 bayan shi
na
Afrika bature guda soja 500 bayan shi ta yakin da an kai su bule Shannon din nan da sun ka kashe mutane a nan Niger wanda an ka kashe can wajen Zanderkin nan mutum biye fa amma sojojin da ke tare da su fa suna da yawa
namu ne
an kai amfani da su amma sun karkashe mutane masu yawa su waɗannan mutane wanda yanzu kaburburan su Faransa da ta gaza a fara bincike kana ji yanzu akwai wani dan Niger ma da nije zai yi research historian ne adadin mutane da waɗannan mutane suka kashe a Niger yanzu da suka gane an samu matsala dan da aka ji kisan da suke yi ma mutane yayi yawa sai aka turo wani commander ya je ya sa su rage kashin mutane to da suka ga wannan commander din yana saman su ga kaidar soja kuma wanda ke saman ka shike baka umurni a dan suka samu tattaunawa aka yi sabani da aka yi sabani kenan su bu su yadda ba su su bule inshanuwar kenan cinan na albarka bu su yadda ba su yi biyayya ga wanga soja
commander kenan da anka turo
commander da anka turo
na'am
sai sabani ya samu sakankani su sai ina gani sai suka halbe shi ka fahimta shi kuma yana da magoya baya da yazo tare da su su kuma sai suka halbe waɗannan sai aka yi kaburburan su suna nan yanzu aka yi aka bar su a matsayin kaburbura na tarihi yanzu saboda Faransa tana jin tsoron zuwa gaba tarihi yana nan kuma za a zo ko badin badadewa an lissafa iya dubban mutanen da suka kashe kuma shi wannan dan Niger kin ya ce za a yi lista a aje komi da komi diya Faransa za ta biya da mutanen da waɗannan mutane suka kashe yanzu kaga sun yi gudu an ce sun zaka sun bece kaburbura na waɗannan cinanon albarka sun tai da su amma kaburburan suna wai ba su son a samu trust ta kare tun daga rubutu ga komai waɗannan mutane da kuka kashe za ku biya su ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu sai cikin tarihi sai ana cewa an yi dram wai an yi wani abin asha an kashe mutum uku na Faransa wai mutanen da suka fara kashe mutane tun daga iyakoki waɗannan namu abin da ya shigo wajen dosu da abin da suka kama kisan mutane har suka kai zandar wajen zandar suna kisan mutane duk ba a yi can dram ba sai nan an kashe bature uku shi ne an yi dram kuma za ka iske har mutanenmu masu karantar da istuwar 'yan afirka suna rubuta mai dram ina dram wanga cikin miliyar kaɗan na an ka hidda to mu an kashe mu da dubban mutane an kashe musu mutum uku mu muna neman haƙƙin dubbai za ka zuwa ka rubuta mana dram ai ba dram ɗin ku biya ko an biya mu diya ba a biya mu tun da ba ya ba mu rayukan mutane sai dai a biya diya mutanen da an ka kashe kuma a rubuta a aje in yau ba mu da ƙarfin da za mu je mu yaƙe su yau da gobe gaskiya za ta yi halinta ku rubuta ba jikokinku da 'ya'yanku su san abin da an kai a aje takardu gaddafi lokacin da yana da rai duk irin wannan an yi bincike kan shi kaga mutanen da an ka kashe a garuruwa an kai rai sansama an ka rubuta sannan kuma mutanen da saboda lokacin da Italiya za ta fita ta sa kamar nakiyoyi ka fahimta kafin ta fita to nakiyoyin nan har yanzu a Libya ana ta kokarin a fiddo su can ba a rasa ba sai ka iske wata nakiya ta tashi ta hallaka wani na noma to duk waɗannan mutane an yi bincike kansu ni na taɓa karanta wani littafi a ƙasar Libya na adadin mutanen da waɗannan bama-bamai su kai ma illa har bayan ƙarin yanki har bayan ƙarin abin da mulkin mallaka nakiyoyin da ta'aza har yanzu suna nan suna cutar da al'umma to an yi ecit an aji kenan diya za su biya kaga ko dole nan su yaƙi Gaddafi saboda sun gane Gaddafi har yanzu yana karantar da 'yan Libya cewa wannan annar da aka yi da waɗanda babawansu suka hallaka da waɗanda suka zo suka kashe dole za su biya wannan diya
tabbas
kaga akwai matsala Allah ya kyauta to kenan wannan wasa'il kenan alhissiya sun zo da ababen da suka yi muna mulkin mallaka musamman sun zo da sojojinsu sun yi amfani kuma da namu mutane sannan kuma sun zo da wato makamai to sai alwasa'il almanawiyya wasa'il almanawiyya ya an ce almanawiyya shine hanyoyin da aka bi wajen bautar da mu ta fuskar abin da ba a gani na farko sun zo da tsari na wato aqidarsu idan muka ce aqida ma'ana sun zo da addinin su to wannan addinin da aka zo da shi shi ma hanya ce ta abautar da mu. Da yawa daga cikin waɗanda suke a bisa kan addini na Kiristanci, musamman a da, suna ganin kamar in an ce addinin Kiristanci akwai kurakurai ko akwai matsaloli, suna ganin kawai ba ma son kamar a faɗi a tattauna ko. To amma yau da gobe ka san shi Allah ba azzalumin sarki bane. Yau gashi na farko coci ta zo ta halatta abinda ya haramta a cikin Bible. Yau ga cocin Afrika da cocin Turai ana fafatawa. Me ya kawo wannan? Saboda culture ta dan Afrika bata yarda kato shi aure kato ba mace ta aure mace. Culture ta shi. Amma an kawo mai wani addini an ce wannan addini ne na gaskiya. Ya yarda ya karbi wannan addinin. Kuma cikin addini an hada mai waɗanda sun kai wannan abin Allah ya kone su. Yanzu kuma Turai ta canza na ta tsari na alƙibla, ma'ana addinin ba rike shi suke sun su ba, in yana gyara su ne za su rike shi. To yanzu a Turai da ma na taɓa faɗa, mai mulkin Turai shine farko, shine farko wanda yake bada jagoranci. Mutum na biyu shine mai kuɗin Turai. Ina fata ana fahimta. Mutum na uku mai addini na Turai, jagoran addini, waɗanda su ne guda uku. Na fata na fahimta kenan. Mai jagorancin addini, mai jagorancin mulki na siyasa, mai jagorancin tafiyar tattalin arziki, waɗanda su ne mutane guda uku a Turai. To a tsarin Turai ɗan siyasa shi ne gaba, shi ke bada umarni, sannan mai kuɗi ya bi, mai addini shi kuma ya zo mataki na uku. Yanzu tunda ƴan masu jagorancin Turai, shugabannin Turai sun yarda da namiji ya aure namiji, mace ta aure mace, ka fahimta? Kuma masu kuɗin Turai suna son haka, saboda da arzikin Afrika ne ake gina su. Kuma za a kwashi wannan arzikin a tsake musu shi a kawo. Idan ƴan Afrika suna karuwa suna yawa sun ka kai irin yawan China da India da Pakistan, arzikin ba za a iya kwasa shi ba.
Tabbas.
Kenan dole na su ma su tallafa ma wannan, su bada kuɗi masu wannan aqidar, su kama manya-manyan mukamai dan a tallata hallaka ƴan Afrika da kasashen Larabawa, saboda su masu kamfunan Turai su rinka samun arzikin da suke bukata. Wannan zancen rage mutane da kace suna yi za su yi sun yi alƙawari ne. Yanzu akwai sababbin hanyoyi, sun faɗa za su rinka saka wani abin da ke hana haihuwa hatta a cikin dabbobin da suke rayuwa tare da mu, sai su rinka zuwa tare da mu suna yada wannan abin. Za su yi amfani da itace, abinda za a fesa mai itace na magani da sauran abubuwa, za su yi amfani da waɗannan itacen mu rinka shakar su saboda mu daina haihuwa. Za su yi amfani da dabbobin da muke hawa da waɗanda muke ci, duk sun ce yanzu waɗancan tsofaffin abubuwan da aka yi amfani da su sun ƙi aiki. Kuma za a yi amfani da tsari na wato technology yadda za a yi a hana mutane su haɓaka a duniya. Ba ni na faɗa ba, akwai wani babban doctor a ƙasar Turai ya yi bayani kan wannan dalla-dalla. Babu laifi wanda yake so hira su cikin internet zai gani shi, ko kuma in shina da namba ta ba in yana so zan iya tura mishi. Da haka wannan shi ne tsari. A tsarin musulunci kuma sai aka ce a'a, addini shine gaba, sannan mai mulki da mai kuɗi za su biyo baya. Su malamai a addini su ne jagorori, ma'ana su za su faɗi yaya ya kamata a yi. Su ma ba ra'ayinsu za su kawo ba, abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarƙashin fahimta ta magabata akan tsarin shari'ar musulunci. Aikin malami kenan. Da ya faɗi wannan, wanda ya yarda cikin masu mulki zai tafi akan wannan tsari, Allah ya bashi ƙarfin zartarwa sai ya ci a zartar su. Mai kuɗin da ya yarda ya kawo tashi gudunmuwa na abinda za a yi aiki sai ya kawo. Shikenan. To wannan shine. To yanzu da suka ga suna son su mallake mu da wasa'ilul ma'nawiyya, kaga sai su kawo addinin su. Wannan addinin yanzu da gwamnati ta juya ta ce namiji aure namiji, mace ta aure mace na Turai, sai suka ce to kuma ayi aiki da wannan. Sai ga ƴan Afrika masu imani da abinda an ka kawo musu sun dawo sun ce ba su yarda abinda toce ta faɗa ba. Kaga kenan daga nan zaka gane cewa akwai yaudara karkashin wannan addini. Abu na gaba, duk wanda yake so ya saurari discourse na Premier Minister na Belgium ko shugaban Belgium a lokacin colonization, yayi discourse ga ƴan mission lay missionnaire waɗanda za a turo manya-manyan fada, bayani ne mai tsawo kuma ya faɗi abubuwa waɗanda suke nufi. kuma zan faɗi sashi daga ciki don lokacin ba zai ba mu dama ba saboda abubuwan suna da yawa. Yake cewa kada ku je Afirka don ku tallata addinin ku shi sa'a mu manufofin mu. Karare ya faɗa musu. Yace manufofin mu suna gaban abinda za ku tayar ku karanta su.
To,
karare ya faɗi.
Na'am.
Yace kuma ku sani cewa ƴan Afirka, Afirka akwai arziki mai yawa. Yace don haka abinda muke ba ku shawara idan kuka je ku nuna musu riko da talauci da zama halin baka da komai ita ce hanyar da Yesu Almasihu Jesus ya dauka, sai ku nuna musu haka, kuma ku nuna musu cewa idan suka ce su yi arziki, duk mutumin da ya arziki bai da wani matsayi a wajen Yesu Almasihu. Ka gani, yace sai mu ɗebo arzikin su mu gina kasashen mu. Kuma idan suka ce, suka yi tunani, suka ce ah, to mu mun ga ko abin da kuke aikatawa ya saba wa abin da kuke faɗa. Wanda yake faɗa wake nan. To ku kun ce Yesu Almasihu ya ce ka wanda bai rika arziki bai da matsayi a wajen Yesu Almasihu. Kuma an kwashi arziki an kai wajen ku. Ku kun ce Yesu Almasihu ya ce kaza, kuma duniya ku kuke kiran a guje ta kuma ku shi kowa duniyar. To idan sun kai wannan tunani, ko ku Yesu Almasihu misali ya ce ka aka sharai, kuma gashi yanzu mulkin mallaka ya halakar da dubban mutane. Ai kaga hankalin dan adam zai yi tunani wata rana. Yace ku ce musu, yana magana fa, ina magana kai, yace ku ce musu ku bi abinda muke faɗa muku, kab ku bi abinda muke aikatawa. Billahi ladhi diskur ni na shi. Yace kuma in kuka zo duk abinda an namu ka abata shi. Idan aka zo sai a ce ma dan Afirka shan giya a cikin Kiristanci bai dace ba, amma giya ta Afirka banda giya ta Turai.
Giya ta Afirka
ta halitta ba. To kaga bulkutu kato kaddara na Afirka na ga yadda da yi shi yi maye ya debo haci ya gyara su an kai bulkutu. Ni za a yi a sha a yi maye.
Na'am.
Ko ba ka nan bari?
Na'am.
To amma kuma ha whisky bulkutu dala 40 dala 20 hatta 10 sha akai a yi maye, amma ta Turai hatta jikka 100 jikka 150 500 duk akwai giya butali guda.
Kuma
sun halatta da ita saboda mi, saboda wagga ta dan Afirka ta tambadadda ta, wagga ta bature ta, to wagga mai tsadar hanya ce ta ƴan Afirka da aka zo aka yi ma mulkin mallaka kudin ƙasa a sai giya da shi ya koma wajen su, kaga sun ci gaba da mallakar al'umma. Shi yasa kenan in ana so a mallake ka akwai hanyoyin da ake bi, su ne kamata mu yi bayani a gurguje saboda wannan abin nan dole sai mun sake maimaita mun tashi akan shi. Kaga na farko ana so a mallaki al'umma, sai an mallaki jagoranta, wanda za mu zo mu gaya an kai aka mallaki jagororinmu na Afirka ta fuskar yaƙi, ta fuskar an bar musu dan wani matsayi su rike, ta fuskar an same su suna da matsala, dan daga cikin abin da ya taimaka ma Bature ya samu mallakar jagorori shine akwai musu matsaloli guda hudu da Afirka take fama da su. Ko da sun ka zo akwai matsala hudu Afirka, kuma yanzu ma akwai su. Ka san na farko shine shi Bature ne ya dauke mu. Me ya dauke mu? Ya dauke mu bayi. Sannan ya dauke mu kamar abin biyan bukata. Yadda yanzu in kana da bukatar ka yanka dabba, zaka dauko yuka ko kayan aiki ko? To kayan aiki ya dauke mu. Haka kuma shi Bature ya dauke mu bayi, kenan arziki ɗan Afirka da anka dauka anka kai su Turai, sun ka gina Turai, Turai kasar su ta ahmi anka dauke su
bayi,
kayan aiki,
kayan aiki tabbas
ba sani ko an fahimci ba. Arzikin mu da ake dauka ana gina al'ummar Turai, mi anka dauke mu? An dauki arzikin nasu ne ba namu bane, kenan mu matsayin kayan aiki muke za a yi aiki da mu a debo arzikin mu a kai musu kayan aiki. Shisa shi Bature a wajen shi komi kayan aiki ne, ma'ana kai baka da kima baka da daraja sai in za ka yi masa hidima, kuma duk abin da zai hana kai zai sa a kai ga burin shi, to babu matsala. Shisa yanzu Turai cikin aqida da take ciki, dukiya da abin duniya yana gaban dan Adam. A yi makamai a sayar da su kasashe a hallaka al'ummomi don a samu kuɗi a haɓaka kamfunan Turai, yayi daidai ne. A zaka a yi kreyen yaƙi da terorism a zaka don saboda a hallaka dubban mutane a rage su a ɗibi arzikin su a kai Turai a ajiye saboda Turawa su rayu, wannan abu ne da ke duka ya halatta. Ina fata ana fahimta ta. To don haka waɗannan aƙidu sune suka zo suka mamaye turai kuma sune suke nan suna cin karansu babu babbaka dan haka waɗannan matsaloli guda hudu zan fade su saboda naga alamun lokacin mu ya fara matsowa insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu zo mu yi bayani kan waɗanga wato wasailkin abubuwan da suka taimaka ma Bature ya samu zartar da abin da yake so da waɗannan reglement da yake da akwai tsakankanin na farko shine matsalolin da akwai tsakanin ƴan Afrika fikratu ta'bid dan Afrika kafin Bature ya zo shi ma ya bautar da dan Afrika
wasu
mai mulki ya bautar da al'ummar sa tare da mai kuɗi na Afrika tare da malami na Afrika ko malami na addinin su ko malami na maguzancin su mai masanin maguzanci bokayen su su ma sun bautar da al'ummomin su wannan fikirar ta abin da ita ce take ci gaba har yanzu mai kuɗin Afrika da na kasashen Larabawa da mai mulkin Afrika an gane ko da mai addini ilimi na Afrika ko da ilimin addini ko ilimin duniya ba su yadda da cewa wanda annasu badin bai da waɗanga ba irin su bane ba dai irin su yake ba bawan su suke gani suna ganin dole da sai an bar shi ya yi musu aiki kana ji ko to kenan reglement de compte akwai shi tsakanin talakawa da kuma mi da kuma jagorori akwai reglement de compte tsakankanin masarautu saboda wasu kahin su zo yaƙe-yaƙen da an kai da irin abubuwan da an kai akwai reglement da ya kwanta tsakanin iyan masarautu wane na son gurin wane wane na son gurin wane yana daga cikin abin da ya taimaka ma Bature sannan akwai reglement da ya kwanta tsakankanin ƙabilu wa junansu saboda wani ya bautar da wasu saboda shi yana addini kaza don haka duk wanda ba shi ba kafin ce ni sai bautar da mutane da ilimin da Allah ya bashi na addini wani ya bautar da mutane da mulkin shi wani ya bautar da mutane da kuɗin shi wani ya bautar da mutane da launin shi ja da hori wani ya bautar da mutane da yankin da ya fito tunda shi dan yanki kaza na duk wanda ba wannan dan yanki ba bawan shi na to waɗanga abubuwa reglement de compte na waɗannan abubuwan su ne har yanzu suke biye da mu kuma turawa suke bautar da mu irin yadda suke so to insha Allah ta'ala saboda lokaci ya karato waɗannan wasa'il al-hissiyya al-ma'nawiyya zamu zo mu karasa su sannan bi idnillahi ta'ala sati mai zuwa mu shiga cikin wato tarikh na shi al-istimar karshe kuma sai mu shiga cikin akhbaruhu abubuwan suna da yawa sai dai Allah zai taimake mu dai ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana
to alhamdulillah ai uwan gace lafiyan dadi karewa lokaci yayi mun halin sa muna fata Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da mu kuma ya nuna mana rana ya tayo kuma ya ba malam dacewa a samu a karasar da duk da mabiyin ba karewa za shi dai shekarar gona bare
haka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين